Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na Murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A Jamhuriyar Niger kuna iya jin shirin nan kai tsaye yanzu ka tashoshin VOA Africa kan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da Murya Arewa da Alol da kuma niyyar dukkan sa zango FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin akalar shirin a wannan hantsi.
Kogunan da hasashen ambaliyar zai iya shafa sun hada da Niger, Benue, Sokoto, Rima, Anambra, Imo, Niger Delta, kuma Dugu Yobe, Ogun Oshun da wasu kananan koguna.
Fargabar samun wato ambaliyar ruwa a bana ake shawartar mazauna wato gaban koguna ko kuma magudanan ruwa su tashi. Muna da rahoto ba labaran duniya. Usman Ahmed Kabar zai gabatar da shirin na kasa ba kasawa ba. Muna kuma tafi da sharhin da wasu jaridun kasar Ghana suka yi a makon nan. Sannan mu kawo muku fili wato filin ra'ayi daga bakin mai shi. Yanzu sai a gyara zama domin farawa da labaran duniya tukuna.
Bashare assalamu alaikum. Mahukuntan kasar Italiya sun shaidawa kwamitin da ke kula da harkokin kungiyar tarayyar Turai a Brussels cewa suna tunanin hana bakin haure da suke kokarin zuwa Turai waɗanda aka ceto daga nutsewa cikin kogin Mediterranean su gitta kasar su. Yanzu haka dai kasar Italy ta shirya dakatar da jiragen da ba a yi musu rajista a kasar Italiya ba, wato shiga tashin jirgin ruwan kasar idan dai har niyyar su ita ce soke bakin haure. Wannan canjin matsayin ya biyo bayan lokacin da kusan bakin haure da yawan su ya kai 11,000 ne masu neman mafaka domin inganta rayuwar su, waɗanda kusan dukkan waɗannan adadin a Afirka ne da suka iso bakin gabar tekun kasar Italiya daga Libya, kasar da yaki ya daidaita. A cikin wata wasiƙar da jakadan Italiya a kungiyar tarayyar Turai Maurizio Massari ya rubuta hukumar ya ce yanayin ne ya yi kamari ya sa daukan wannan matakin. Yanzu haka dai jami'an shige da fice a nan Amurka na jiran umarnin yadda za su aiwatar da wato umarnin shugaba Donald Trump akan dokar nan ta hana mutanen wasu kasashe zuwa nan Amurka. Dokar da kila a kaddamar idan an kaddamar da ita ta fara amfani da safe yau din Alhamis. Jami'ai a ma'aikatar harkokin wajen da na shari'a da kuma na tsaron cikin gida kawo yanzu ba su da cikakken bayanin shin wane ne ya cancanci shigowa nan Amurka daga waɗannan kasashe shida, wane ne kuma bai cancanta ba. Kasashen dai su ne Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria da kuma Yemen. Babban kotun Amurka a ranar Litinin da ta gabata ne ta sake maido da wani bangaren wannan dokar da wasu kananan kotuna suka dakatar da farko. Madogaran su ko ita ce abinda dokar kasa ce game da wannan batu. Kotun ta ba da umarnin cewa sai an yi zama akan wannan batu, amma kafin nan bakin da za a bari su shigo sai sun nuna cewa suna da wasu ƴan uwa na kudda kud kafin a bar su shigo kasar. To sai dai kuma kotun bata fayyace ma'anar wannan dangantaka ba ta kudda kud wanda zai sa a bar daya daga cikin waɗannan kasashen shigowa na Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jami'an tsaron kasashen Turai suna ƙara nuna damuwar su akan kungiyar IS na ganin bata dushe ba duk da yadda aka kare alkadarinta a Mosul da Raqqa waɗanda su ne manyan headquarters ta. Maimakon haka jami'an sun gargaɗi kungiyar wacce ta sake faɗowa domin ta yaƙi kasashen Turai kai tsaye, domin duk da wannan kuma bayar da kungiyar ta IS ta samu a filin daga, yanzu haka kungiyar ta sake kaiwa ga wani mataki, inji Manuel Navarrete wanda shine shugaban rundunar yaƙi ta'addanci. Ya kuma yi wannan kalamin ne lokacin da ya kawo ziyara a nan Washington. Akalla manyan kotunan ƙasar Venezuela sun bayyana kansu a matsayin waɗanda ke cikin barazanar 'yan ta'adda. Sun yi wannan kalamin ne ko jiya Laraba kwana ɗaya bayan da wani jirgin sama mai sauka ungulu na 'yan sandan da aka sato ya yi ruwan bamamai akan ginin kotun kolin ƙasar tare da harbi kai tsaye ga ofishin ma'aikatar cikin gida na ƙasar. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ba da labarin cewa shugaban kotun Michel Morena ya ayyana daukacin rukunin alkalan kasar a matsayin waɗanda suke cikin hadarin 'yan ta'adda. Shugaban kotun Morena ya ce za su buƙaci a ɗauki mataki da zai tabbatar da kariyarsu da martabarsu ga na duka ma'aikatan da ke aiki a wannan ma'aikatar. Yanzu haka dai mahukunta a ƙasar na ci gaba da neman direban wannan jirgin wanda aka bayyana sunansa da Oscar Perez dan shekaru 36 da haihuwa wanda shine yasa jirgin kuma har yake nuno wani kyalle da ake aka yi rubutun aka rubuta yanci a jikin sa shi dai Perez yana da rawar da ya taba takawa a wasan kwaikwayon na film wanda a cikin film din shine takarwa a zaman wakilin gwamnati da ya kwato wani mutum dan kasuwa da aka sace kuma aka yi garkuwa da shi Amurka tana ƙara inganta matakan tsaro a jiragen saman dake shigowa cikin kasar a daukacin tashoshin jiragen saman kasa da kasa dake cikin Amurka sai dai kuma a halin yanzu bata karfa dokar hana daukar computer hannu ba wato laptop sai dai kuma sakataren tsaron cikin gida John Kelly ya faɗa jiya Laraba cewa kar a yi sake domin ko har kullun makiyansu na nan na kokarin samar da wasu sabbin hanyoyin boye nakiyoyi tare da amfani da wasu yan cikin gida da kuma satar jiragen sama Kelly ya ce za a dauki sabbin matakai ga wato ga matafiya waɗanda suka gani da kuma waɗanda ma ba su gani ba nan da yan watanni kalilan masu zuwa ya ce don haka matafiya su kwana da sanin cewa za a ƙara tsawaita bincike ko kuma tantancewa da na'urori haka kuma za a ƙara yawan jami'an tsaro a kowane jirgin sama da tashoshin jiragen sama baki daya kana za a samar da karnuka masu gano mabmai da ma sinadarai
labaran duniya kenan ladan Ibrahim a yau ya gabatar daga nan sashen Hausa na Murya Amurka nan Washington DC Hukumomin kula da yanayi da albarkatun ruwa a Najeriya sun shawarci waɗanda suke zaune kusa da gabar koguna ko magudanan ruwa su tashi saboda ana hasashen galibin manyan kogunan ƙasar za su cika su ba hatsi ga Zainab Babaji da cigaban wannan rahoto
Kogunan da hasashen ambaliyar zai iya shafa sun hada da Niger, Benue, Sokoto, Rima, Anambra, Imo, Niger Delta, kuma Dugu Yobe, Ogun Oshun da wasu kananan koguna. Shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Plateau Alhaji Alhassan Barde yace ruwa da iska sun fara barna a wasu sassan jihar Plateau kan haka ya gargadi waɗanda ke da gine-gine a bakin kogin su kaurace wa yankin.
Mun samu iska mai tsanani da ta'adi a wasu kananan hukumomi na jihar Plateau. Bayan haka kuma an samu ambaliya. Wasu gidaje sun rushe, wasu kuma an lalata musu kayan gida. Zaki taron mutum zai gina gida a bakin gaban kogi ko kuma zudda shara a tare gota. Akwai hukuma na musamman wadda haƙiya rataya wuyan su da su tabbatar da cewa mutane sun gina gidaje da kuma matsugunin su a inda ya dace. Amma mutane musu da kaman da na faɗa suna saba wannan dokar.
Magudanar ruwa da ke unguwar Rikos a nan cikin garin Jos ita ce cibiyar ruwa da ta ratsa jihohin Kano da Jigawa zuwa Yobe har tafkin Chadi. A shekara ta 2012 an samu asarar rayuka fiye da 100 yayin da gidaje da nama da ke gabar magudanar ruwan suka salwanta. Kan haka na tambayi mai unguwar Gangare a nan cikin garin Jos ko suna fadakar da al'umma rashin fa'idar gina gidaje a bakin rafin.
Sunana Umar Ali. Mai anguwan Gangare gaskiya muna iya yin na fadakar da al'umar mu domin nuna musu cewa fa yin gini a wajen rafi illa ne to wanda kuma suka riga suka yin su kuma muna nuna musu da so shine samu su bar wurin domin bayan wannan 2012 din an sake samu wanda kuma shi ma ya illa shekarar da ta wuce din nan a wannan 2017 din ma farko ruwan nan ma an samu
Shi ma wani shugaban al'umma Malam Guda yace dole gwamnati ta shigo cikin lamarin.
Gurin nan hanyar ruwa, gwamnati ta tashi mutanen da ƙarfin siya ta ba su kuɗin su je su nemi wani su zauna. Mun har yanzu ba mu dina muna kira gwamnati, rafin nan da ruwa yake ci. Muna faɗakarwa ne, ba mu da ƙarfin hukunci a hannu. Amma gwamnati ta shiga kar ku gine a nan. Kuma waɗanda suka riga suka yi ɗin, ga wani abu ku je ku nemi nuku ku gini in kuma da wani filin gwamnati ta ba su ginin su a tashi abu
shi ko manajan hukumar tsaftace muhalli a jihar Plateau Christopher Bitai yace jama'a su daina zubda shara a magudanan ruwa don gujewa haddasa ambaliya
maganan amfani da wani maganin kashe shawar nan gaskiya yana da illa sosai kara dinga sa shi a bakin rafi a hanyar ruwa anin shawar nan da ana gani a bakin rafi a bar shi zai taimaka wanda zai rige budowar rafi a daina zub da shara wannan masaran da an yanka gonan nan a tara shi a sa a guda kara zuba ta magudanan ruwa
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
Zainab za mu ka muku shirin da kasa ba kasa ba kamar nan sai a cika bar shakata da wannan fefe da ke bisa inji gayi Alhaji Mamman Shata masu aro yanzu kuma sai a gyara zama ga Usman Ahmed Kabara da shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba nakasa ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa ba mai nakasa da shi kai ilimi
mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmed zan gabatar amma kun da ya gabata in ba a manta ba mun faru tattaunawa ne da barista Dan Lami Basharu wani bawan Allah mai bukata ta musamman ta rashin gani wanda yake taimakawa mutanen da suke da larurar rashin gani musamman ta wajen yi musu littattafan da suka shafi irin wanda makafi ka iya karantawa wanda ake huhuda wannan wanda a turanci ake cewa braille wanda kuma yazo wani taro a nan New York na birnin da yake cikin ƙasa Amurka mun faru tattaunawa inda ya tsaya inda yake magana cewa har yanzu a kasashen mu na Afirka ana wa masu bukata ta musamman kallon hadarin kaji domin kuwa ba a damuwa da su an nuna musu kaman su wata saniyar ware ne sai a biyo mu
nakasa ba za ta zama kasawa ba mai nakasa da shi kai ilimiya nakasa ba za ta zama kasawa ba mai nakasa da shi
baran nan kullun ina magana me kungiyoyin ku suke yi akai saboda wani lokaci ka san dan Adam fa mallan Dan Lami Basharu sai an tarsa sa masa yake barin abu ba dan Allah ba sai kaga sai an matsa masa na kasa ku ana kukan nacin bara
ya na san baran nan kaman ya bambanta bangare akwai wanda suke baran nan ko abinda ka ba su ma ba da su daina ba akwai wasu wanda suka maida baran din ma kaman wani kasuwanci kowa ya san da wannan kuma akwai wasu kaman dole ne ma su yi bara irin wannan ne ma da a tausaya musu kuma akwai wasu wanda suna son su bar bara din amma kuma ba hanya to shine muke ce da turanci babu political will yan siyasa kaman ba su damu da maganan din nan ba aka ga wani dan siyasa ya tashi a majalisa ya ce to dole da mu yi abu kan wannan dole amma shin kenan ya kare akan magana ba da ci gaba a ce to me da mu yi ya da mu yi ya da mu tura abin nan mu tsaya da shi a'a so babu gwamnati ba ta da kaman karfin hali ta san cewa abin nan an tsaya da shi duk kudaden da ake ta kan karba ko ta yin nan ya kamata a tsofa kudin nan a cikin irin aikin da ya kamata a yi ma na kasa so amma babu so an ba mu kaman an bar mu kaman wai su saniyan ware ne ko me yake cewa to shi yasa mutane da su ta kan ci gaba da barace baracin nan
tun kasa bari saboda wasu larura ne kamar yadda kace bayan da suka iya to yanzu misali mallam Dallani akwai zaka ga cewa yaranku ko kuma yaran da suke da bukata ta musamman ƴaƴayen mutanen da suke cikin wannan abu zaga ƴaƴan su lafiyayyu ne da sauransu shin akwai wani abu da kake ganin ya kamata saboda misali fa kaga suna bukatar kuma gashi tallafi kila ku da kuka samu ci gaba a cikin masu bukata ta musamman kuna da wani abu da kuke ku dan taimaki irin wayannan yaran ko da gwamnati bata yi ba
to kungiyoyin mu da iri-iri suna kokari domin wayansu kungiyoyin mu da suna hada kaman kudade suna hada tallafi da sauran su taimake yan uwa to ka san abinda mu da mu iya hadawa ba dai kai tara ya karya ba
haka
sai dai an hada da manya-manyan kungiyoyi da gwamnati su zo su shiga abin domin mu muna yin ma kaman muna bara ne amma in an hana da manya-manyan kungiyoyi da gwamnati kuma ga musulunci ma ya gaya mana maganan zakat zakat din nan ba wai a tara kudi a raba ma mutane
kwabo da dari ba
ko da yaya ba wani irin na kasassu ne ya kamata a duba kungiyoyinsu a karfafa musu gwiwa cewa ga wannan zaka wannan shekara da mu yi saboda ku ne amma ba mu san yanda abin ke tafiya ba
shiru kake ji to amma yanzu misali banda gwamnati banda kungiyoyi manya akwai wani abu da kuke yi misali dangane cewa kun yi irin kaman a ce kuna wani yekuwa ko wani campaign a turance kenan wanda za a ce kila har da mutanen da suke lafiya lau ba bukata ta musamman ba cikin gwamnati suke ba kila masu dan karamin karfi ne kila masu dan hali ne da dan ayyukan su a ce su ma suna shigowa don su taimaka a ga cewa kuna da wasu abubuwa da aka dan kafa kila ko ta F foundation da za a ce ne kobo da dari ya saka
muna irin campaign da kake magana din akwai wayansu ma da suna ce kullum mu fita campaign ma mu dinga takawa zuwa ofishoshin gwamnati da sauransu hakan nan so wayansu suna yin haka amma ni na nace ni ina son zama da tattaunawa yafi
yafi
ba wai a fita campaign a jiya na fasa mene da mene mai wannan ba dai kai mu gaba ba amma mu zauna da gwamnati da ku
okay kana tsoron kar a ce za a dinga zuwa ai kana tsoron ka a ce za a je ana campaign ne ko kuma wani ya kuwa ya zama kuma karshe kila sun amfani da wannan dama a tada hankali
aha abinda ne yake dudu kenan kuma musamman abinda ma ya kamata mu yanzu mu hada baki sosai da yan jarida domin ba mu hada baki da yan jarida ba wallahi ci gaban mu ba dai je ko ina ba kuma a kasan mu ya kamata ma mu wayar da kan yan jaridan mu su san yanda ake rahoton
abin da yake matsalolin na kasa su kare saboda su ka yaya ta
to dole mu hada
kana ganin suka yaya ta
zuwa baki da yan jarida
me ce babbar rawar da kake ganin
mu hada baki
za su taka su yan jarida
jarida suna rubuce kullum akan maganan na kasassu ai dole ne a saurara cewa wannan mutane dole suna da matsala dole a duba bangaren su a ga menene sun sha rubuce akan maganan mata gashi yanzu kowa ya san da maganan mata ko ta na amma mu na kasassu ya kamata mu tashi tsaye da mu da mu sa hannu a kwariya daya da yan jarida mu dinga gaya musu ko menene da damu yi mu kira su cikin mu su taimake mu da rubuce ko na radio ne ko na television ne ko na jarida ne duka ta haka da mu samu ci gaba kuma mutane su san cewa lalle muna da matsala muna neman taimako ko daga gurin yan kasa yan siyasa da sauransu
to muna godiya sosai malam Dallami Bashir da kasa da mu tattauna da mu sannan Allah ya sa masu wa'inda kai magana da su suna ji kuma Allah ya sa su ci gaba da yin wani abu kai mu kuma musamman a nan bangaren murya Amurka za mu ci gaba da kwakwazan mu sosai sai an dinga jin mu di yanda ya kamata sai dai in ba za a aiki da shi ba amma sai mun fada
mun gode kwaya da gaske da muryan Amurka kullun ne kuke kokari kuna taimakon na kasa su So Allah dai ya baku ci gaba ya karfafa muku zuwa kan wannan magana da kuke taimakon mu da shi.
Amin amin mun gode kwarai. Nagode.
Ya Allah mu taimake mu dukkan bayi. Baiwa da gabo akan wa kai ke. Wani kaga tawaya halitta dai dai. Sabi ta kokwai wa ta baya juyayi. Sai ku kurma ya da kowa ba hauti.
Duka duka nan shirin ya kammala muna godiya dan Lami Basharu da wannan tattaunawa da kai da mu bayan ka koma gida Najeriya daga birnin New York na nan Amurka. Sai kuma muna son mu yi amfani da wannan dama mu miƙa sakon gaisuwa ta musamman wajen yiwa abokin aikin mu wato Sulaiman Muni Barma da ya sami hatsari fatan Allah Ubangiji ya bada lafiya. Wannan ba amanta ba mun tattauna da Sulaiman Muni a cikin wannan shiri na nakasa ba kasawa ba. A madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala. Julie Lazarus Gresham ita ce ta hada mana sautin shirin kamar yadda aka ji shi. Usman Hamada Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Mu zama lafiya.
Rancen kudi da mahukuntan Ghana suka karbo daga kasar China yana daga cikin batutuwa da wasu jaridun kasar Ghana suka mai da hankali akai a wannan mako. Ga baba ya kuma kiri.
Zan fara shirin jaridun da jaridar Daily Graphic wacce ta rawaito babban labarin da ya mamaye jaridun Ghana game da gurbataccen mai da ake sayarwa jama'a a cikin kasar, inda ma'aikatan man fetur ta kasa take cewa jama'a za ta sa ido akan wannan gurbataccen mai da aka ce ma'aikatar hada-hadar mai ta Boss take sayarwa jama'a. Yarayya ta ce da yake kira ga jama'a da su yi hakuri akan wannan batu. Shugaban ma'aikatar man fetur ta kasa ta NPA mai riko Mr. Alhassan Tamfoli ya ce wannan mai da ake fada bai shigo kasuwa ba. Ya ce bincike da ma'aikatarsa ta gudanar babu wannan gurbataccen man a kasuwa. Yarayyar Daily Graphic ta ce da yake zantawa da wata gidan rediyo Mr. Tamfoli ya ce ko da yake ma'aikatar hada-hadar mai ta kasa ta Boss ta sayarwa kamfanin Mubinfina wannan mai, amma dai bai shiga kasuwa ba, don haka mutane kada su tsorata. A wani bangaren shafin jaridar Daily Graphic na farko, jaridar ta ce ma'aikatar makamashi ta kasa ta kafa wani kwamiti da zai binciko batun gurbataccen man da yawansa ya kai lita miliyan 5 da aka ce hukumar hada-hadar mai ta Boss ta sayarwa jama'a. Jaridar ta ce wata sanarwa da ma'aikatan makamashin ta fitar a jiya Laraba da ministan sashin Buwaci Ajako ya sanya ma hannu na cewar wannan kwamiti mai mambobi 8 zai bincike abubuwa da dama, ciki har da yadda aka fidda gurbataccen man da abin da ya rage a ma'aikatar da kuma yadda aka shirya hada-hadan man gabaki daya. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times ta rawaito hurucin tsohon karamin ministan kuɗi Tessel Atoforsen, inda yake nuna shakkunsa akan rancen dala biliyan 15 da Ghana ta samo daga gwamnatin China ba tare da wani takamammen sharadi ba. Jaridar Ghanaian Times ta ce jim kaɗan bayan dawowarsa daga kasar China, mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmud Bawumia ya sanar cewa gwamnati ta kulla wata yarjejeniya da za ta amfani ƙasashen biyu. Jaridar ta ce a cewarsa babu wasu sharuɗa tattare da wannan rance da zai zuba jari a babban aiki da gwamnati ke niyyar gudanarwa na kowace lardi za ta samu ma'aikata guda da za ta ɗauki ma'aikata da dama. Jaridar Ghanaian Times ta ce da yake tsokaci akan wannan rancen, Musa Fosin tsohon karamin ministan kuɗi kuma babban mamban kwamitin kuɗi a majalisar dokoki ya ce har yau kasar China za ta iya juya gwamnatin Ghana yadda take so. Ya kuma ƙara da cewa mai yasa sabuwar gwamnati ta NPP ta sha sukar tsohuwar gwamnati akan yawan karɓar rance, amma kuma sai gashi ita ma ta fara karɓar rancen. Daga ƙarshe sai jaridar Das Yasman wacce ta rawaito jawabin shugaban ƙasa Nana Addo Dankwa Akufo Addo, inda ya kira ga musulmin Ghana da su lura da akidoji da za su iya gurɓata kyakkyawan ɗabi'un musulunci don saboda biyan buƙatun wasu. jaridar ta ce a fadar shugaban kasar addini tamkar wuka ce mai baki biyu da za ta iya kuma haddasa barna a don haka yayi kira ga al'ummar musulmi da su ci gaba da zama tare tsintsiya madaurin ki daya ba tare da la'akari da aqidun juna ba albarkacin addinin islama jaridar Justice Man ta ce shugaban kasar yayi wannan gargadi ne a lokacin da yake yi wa musulmi jawabi a wurin sallar Eid a filin taron Independence Square a birnin Accra a karon farko a matsayin sa shugaban kasar Ghana da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na Ghana baba ya koma kire sashen Hausa na murya America
kuna tare da sashen Hausa na murya America nan birnin Washington DC karfe 3:25 na dare ga kadan daga cikin wasu ra'ayoyi da kabari akwatin sakonni
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya America mai magana Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma jihar Kebbi a tarayyar Najeriya Sashen Hausa na murya America ina so in ba da ra'ayina akan dambarwar siyasa da take kanyewa akan majalisar dattawan Najeriya Lokacin ana kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari dukkan ayyukan da yake yi masu alheri ne zuwa ga talakawan Najeriya amma duk dan majalisar da ke Najeriya mun hoci gaskiya ba mai kyau bace ga talakawan Najeriya saboda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na yadda kan cikin lokacin da muke magana cewa duk dan majalisa zai ce mota ta miliyan 36 da kuka jama'a wannan hukuma wallahi duniya ba gidan zama bace kuma duk wanda ya abun kwani zai ga abun kwani kuma duk talakawa ji wannan bayani dole kun da bakin ciki kasa ta yanda muke cikin hali na bakin ciki da hali na rashin walwala a yanzu kuma a ce dan majalisa ya ce mota ta miliyan 36 da zai dai ta saboda haka wallahi duk wanda ya haka ya ci talakawan ka kuma su gaugawa ko wani dan majalisa ya dawo cikin jiha ta yawa in ta saiki kun da ya buje game da hukumar Ubangiji nagode ta kan Hausa na murya America mai magana Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya gun
Assalamu alaikum sashen Hausa sunana Muhammad Awal Tukawa daga Zaria dan Allah sashen Hausa ku yi karin tambayoyin nan ga mutanen da suke cewa gwamnatin jihar ta Kano ya hana fara suka fito suna iko cewa wannan fara addini ce ko kuma suna tunanin ma shine ibada ko tambayar ta nake so musu shin mun fi Saudiya da aka samu musulmin nan daga can kuma garin da aka saka da musulmin nan sanin ya addini ne ko kuwa a'a daga wajen da kai wannan fara suka ci da yara suke ko sai da musaya mu ga tunan mu gaskiya wannan bara ba addini ba ce almajirci ba addini ba ne addini shine koyon qur'ani duk malamin da ya san ba zai ci da almajirai abinci a gidan su ba bai da kusci da yin ciwo addini ne da ai sadaka ko kuma addini ne da ai fara saboda makarantar qur'ani karatun qur'ani da ban yau bara ci fara ci da ban sai da ka wadan ki tuna ribar wannan almajirai ne ma sun mai da su bayin su suna gode da su sa su noma fa abinci a gidan da ba'a ba su amma za su fi su malami ne ma su ta fara dare in ma ko da gori malami ya azu a biya shi kuɗi gona wani muke so ka je kai mana noma malamin ne tuya da majalisa ne sai sa har dare amma ba za ka ga an girka abinci a gidan malamin ne da shi ne ana ba wani almajiri ba shi kuma wannan ba addini bane ba kuma ibada bane
to madalla mun zo ga shirin mu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice
Mahukuntan ƙasar Italiya sun shaidawa kwamitin da ke kula da harkokin ƙungiyar tarayyar Turai a Brussels cewa suna tunanin hana bakin haure da suke kokarin zuwa Turai waɗanda aka ceto daga nutsewa cikin kogin Mediterranean gita ƙasar su. Yanzu haka dai ƙasar Italy ta shirya dakatar da jiragen da ba a yi musu rajista a ƙasar Italiyan ba, shiga tashan jirgin ruwan ƙasar idan har niyyar su ita ce su sauke bakin haure. Wannan canjin matsayin ku ya biyo bayan lokacin da kusan bakin haure da yawan su ya kai 11,000 ne masu neman mafaka domin inganta rayuwarsu waɗanda kusan dukkan waɗannan adadin yan Afirka ne da suka iso gabar tekun ƙasar ta Italiya daga Libya ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Yanzu haka dai jami'an shige da fice na nan Amurka na jiran umarnin yadda za su aiwatar da dokan nan ta Donald Trump na hana wasu mutanen wasu ƙasashe shigowa na Amurka. Dokar kila a ƙaddamar da fara amfani da ita da safe yau Alhamis. Jami'an ma'aikatar harkokin waje da na shari'a sun ce suna nema a kawo
Tuma da lada haka Allah ya kawo karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da lasa za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye amma kafin mu yi sallama da ku muna ƙara yin ta'aziyya ga wakilin sashin Hausa na murya Amurka jihar Kaduna Isa Alawali Karabi sa rasuwar mahaifinsa da ya auku a jiya Laraba Allah ji gansa da rahama yanzu a madadin Ladan Ibrahim yau da tani gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da kuma dakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma engineer Zainab Abdulrahman da tarika masa annan ne sahabi Muhammadu Zanda ta yi sallama da ku mu zama lafiya.